الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بالله تبارك وتعالى لدك من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Laraba 15 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1436 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 2 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 17 a bangaren lissafi suratul isra karfin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata shine mace ce ce take da janaba kafin ta yi wankan janaba jinin al'ada ya zo mata jinkirta wankan janaba za ta yi har akai lokacin da al'ada ta yanke ta hada su ta yi musu wanka daya ko yaya za a yi abinda muke so mu sani janaba zaune take da gindin kanta kamar yanda jinin al'ada shi ma zaune yake da gindin kansa kowane ɗaya daga cikin su na wajabta wanka don haka anan macen da take da janaba kafin ta yi wanka idan jinin al'ada ya zo mata wannan jinin al'ada baya hanawa ta yi wankan janaba dole ne ta je ta yi wankan janaba sannan idan jinin al'ada ya tsaya ta samu darki kuma dole ta yi wanka wanda yake na jinin al'ada maganar ta jumulce su ta yi musu wanka daya haka wasu malamai suka tafi akan haka amma a magana mafi rinjaye ba maganar ta yi hada wanka wanda yake na wajibi guda biyu a matsayin aniya ma'ana ta yi wanka guda dole kowanne ta yi malamai suka ce misali mutum ne bacci ya dauke shi bai yi azhar ba yana farkawa lokacin la'asar yayi shin anan zai hada azhar da la'asar da niyya daya kamar misali yayi niyya daya a matsayin azhar ce da la'asar yazo da raka'a hudu kaga idan yayi bai ba domin azhar zauna take da gindin kanta wajibi ce la'asar zauna take da gindin kanta ita ma wajibi ce dan haka dole yayi sallah ta azhar in ya gama sannan kuma ya tashi yayi sallah ta la'asar dan haka a lokacin da ta samu tsarki ga janaba ga jinin al'ada ya tsaya wanka biyu za ta yi ba maganar ta yi wanka daya cewa da niyya daya haka nan misali mutumin da yana da janaba ga ranar juma'a ce sai yayi wankan janaba in ya gama wankan janaba sannan kuma yayi wankan juma'a domin wankan juma'a shi ma a magana mafi rijaye wajibi kamar yanda bayani ya gabata na'am
sama shi ko kuma sama da kasa
wai dangane da shafar kuffi sama da ƙasa ake shafa ko kuma sama ake shafa ko ƙasa shafar su dai ake yi ko kuma ana maimaitawa har zuwa su da kuffi da suseti da takalmi gaba ɗayan su shafa akan su ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma iya inda ake shafa shine samar kuffi wannan shine iya abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zaka yi shafa akan kuffi in aka ce kuffi shine suseti na fata an gane ko idan aka ce aljawrab wato shine suseti na tsumma sannan ko takalmi gaba ɗayan waɗannan hukum in zaka yi shafa akan su zaka yi shafi saman ne hadisin da ya zo akan shafar sama da ƙasa wannan mai dashi gifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da ya inganta ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da shafa shine shafar saman kuffi kamar yanda hadisi ne sahihi Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ke cewa law kana ad-dinu bil ra'yi lakana asfalu al-khuffi awla bil mashi min a'dahu wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yamsahu ala zahir khuffayhi Aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa da addinin Allah ya kasance akan ra'ayi da san zuciya ake gina shi Ali yace to da shafar asan kuffi shi yafi dacewa game da shafar sama domin ƙasa ita ce ake takawa inda a ra'ayinka za a tambaye ka ina ya dace a shafa sai ka ce ƙasa domin ƙasa ita ce ake takawa a kan ƙasa sai ya ce wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yamsahu ala zahir kuffayhi yace tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shafa a saman kuffinsa shafar nan kuma su ɗaya tak zaka yi ta in ma ka fara daga gaba ko ka fara daga baya duk yanda kai yayi misali ka fara daga nan kai haka ko daga nan kai haka wannan shine idan kan karin fa'ida idan kana hali wanda yake na zaman gida misali yanzu da kai sallah ta magariba sallah cikakka sai ka shigar da susetinka a cikin kafafuwanka to idan lokacin isha yayi arwallaka ta warware idan kai arwalla to zaka yi shafa ne a saman wannan susetin ba sai ka fitar da susetin ka wanke kafafuwanka to anan in kana halin zaman gida an baka damar shafa akan kuffi tsawon awa 24 shine yini da dare an gane ku kenan a duk lokacin da arwallarka ta warware ba maganar sai ka fitar da susetin ka ka wanke kafa idan ka shafa ruwa akai ka shafa a kunne sai ka shafi saman wannan susetin naka to haka zaka yi sai an kai kenan sallar isha ta sallar magariba ta gobe kenan lokacin da kai wannan arwalla cikakka dole ka sake fitar da shi kai arwalla cikakka sai dai idan wato janaba ta same ka to idan janaba ta samu koda bayan shafa bayan arwalla ce cikakka ka sanya suseti kai shafa da awa daya ko abin da yake kasa da haka ko abin da yake sama da haka idan janaba ta same ka dole zaka fitar da wannan kuffi ko suseti ko takalma domin wankan janaba hade zahirin jiki gaba ɗayan sa da ruwa wannan wajibi ne haka ya tabbata a cikin hadisin Safwan ibn As-Sal Allah ya kara masa yadda na'am
an gane da hukuncin shi an samu wani rangwama game da shi ko kuma yana da tsanani kamar
wai dangane da mazi akwai rangwame a kansa ko kuma wato daidai yake da bawali a wajen tsarkake shi to a takaice ya kamata mu san menene mazi a wajen fada in ma ka ce almazi ko kuma ka ce almazi idan aka ce mazi wato wani ruwa ne fari wanda yake mai yauki wanda yake fitowa a lokacin da mutum yayi shawar kusantar iyali an gane ko shi wannan ruwa idan ya fito galibi abin da yake fiddo shi wato shine shahawa idan mutum yayi shahawar kusantar iyali to a wannan lokaci mazi yake kan fita to wannan shi iya abinda yake wajabtawa shine abinda bauli yake wajabtawa, ma'ana shine mutum yaje yayi tsarki. Wanda akwai Sahal ibn Hunayf, Allah ya kara masa yadda, wanda mutum ne wanda yana yawan fitar da maziyi, to shi kuma a duk lokacin da maziyi ya fita daga jikinsa sai ya je yayi wanka, wanka irin na janaba. Lokacin sanyi aka yi dace, bayan shi ya ringa tsatsagewa ya ringa faso saboda yawan wanka, da zaran maziyi ya fita sai ya je yayi wanka, sai ya kawo kukansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi. Manzon Allah sai yake cewa ai ya wadace ka ka wanke gabanka, an gane ko da duk inda ya taba a jikinka. Haka aka masa tambaya, aka ce ya Rasulullahi, mutum ne wato maziyi yakan yawan fita daga jikinsa, yaya zai yi? Manzon Allah ya ce ya wanke gabansa da maratayensa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sannan kuma ya yayyahi a inda duk inda yake zaton cewa ya taba a jikinsa. Haka Aliyu dan Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, a hadisi sahihi yake cewa kuntu rajulan marra'an, yace ni na kasance mutum ne mai yawan fitar da maziyi. Yace fa amartu al-miqdada an yas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li makani ibnatihi minni, yace sai na umarci al-miqdada ibn al-aswad, Allah ya kara masa yadda, ya tambaya mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin maziyi, saboda matsayin diyarsa a wajena, ni sirki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin wannan tambaya ta kunya bai dace ba a ce na je na tunkare shi. Miqdada ya je tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce masa, ce masa ya wanke gabansa sannan kuma ya yayyahi duk inda ya taba na jikinsa kenan da tufafinsa. To dan haka kasancewar iya abinda shi maziyi yake wajabtawa, idan maziyi ya fita arwalla ta kare, dole a yi tsarki a sake arwalla. Sannan shi maziyi kenan idan ya fita mutum zai wanke gabansa gaba daya, sannan duk inda yake tsammanin cewa maziyi ya taba a jikin tufafinsa ba sai ya sanya ruwa ya cuda ya wanke. Idan ya yayyafa ruwa, wannan ya wadatar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna. Dan haka da maziyi da bawalin yaro karami wanda bai fara cin abinci yayyafi na wadatarwa ba sai an sanya ruwa an cuda an wanke. Wannan hadisi ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka kenan malamai suke cewa yana wajabta abinda bawali yake wajabtawa, shine kenan yin tsarki. Dan haka kuma riwayar cewa mutum ya wanke da maratayensa, wannan shi ma ya inganta kamar yadda yake cikin sunan Abi Dawud. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa, muna cikin sura ta 17 a ɓangaren lissafi, suratul Isra, wanda mun tsaya ƙarshen aya ta 48 kafin ita aya ta 45 har izuwa ta 48. Wato bayani ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana dangane da jama'ar da suka fahimci gaskiya, girman kai da jiji da kai da nuna isa ya hana su karɓa. Sakamakon haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya karkatar da zukatansu, kunnuwansu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka musu nauyin ji. A shekara ana karanta musu gaskiya, ba sa sauraron ta sauraro wanda yake na karba. Zuciyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rufe ta, duk abinda ake karanta musu na Alkur'ani ba sa fahimtar inda aka sa gaba. Shine Ubangiji ta'ala ke cewa wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Ubangiji ta'ala yace wa idza qara'ta al-qur'ana, wato idan kai nihin karanta al-qur'ani, wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ake magana da shi. Wa idza qara'ta al-qur'ana, ubangiji ta'ala yace idan kai nihin karanta al-qur'ani, ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, ubangiji ta'ala yace mukan sanya tsakaninka da waɗanda ba sa imani da yinin alkiyama, mukan sanya hijaban mastura, wani shamaki wanda yake mai suturce tsakaninka da su. An gane ku? Me ake nihi da shamaki a nan? Wato wani shamaki ne Ubangiji ta'ala yake sanya tsakanin karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da zukatan waɗanda ba sa imani da yinin alkiyama. Shine Ubangiji ta'ala yace waja'alna ala qulubihim akinna, wato mun sanya rifi wato akan zukatansu. An gane ku? Mun sanya wato rifi akan zukatansu. An yafqahuhu, Ubangiji ta'ala yace dan kada su fahimci wannan alqur'ani. An yafqahuhu ay li alla yafqahuhu, ko kuma karahiyata an yafqahuhu, dan kada su fahimci abinda alqur'ani yake ne. Wa fi adhanihim waqra, Ubangiji ta'ala yace a cikin kunnuwansu wato mun sanya nauyin ji, koda an karanta musu sun ji, to ba ji bane ba wanda yake na karba. Wannan damun bayani ya gabata sakamako ne na ukuba ga duk mutumin da ya fahimci gaskiya, girman kai ya hana ya bita. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karkatar da zuciyarsa, ka shekara kana karanta masa ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tamkar ana zuba ruwa a bayan ƙurya, in ma ya saurara to ba sauraro bane ba wanda yake na karba. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa falamma zagu azaga Allahu qulubahu, lokacin da suka karkace ma gaskiya azaga Allahu qulubahum, Ubangiji ta'ala sai ya karkatar da zukatansu game da tafarki na gaskiya. An gane ku? Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa sa'asriful ladina yatakabbaruna an ayatina, wannan sa'asriful ladina yatakabbaruna bi ayatina, yake cewa sa'asriful ladina yatakabbaruna bi ayatina bi ghayril haqq, wa in yaraw kulla ayati wa in yaraw sabila rushdi la yattakhizuhu sabila, wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhizuhu sabila, dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilun. Ubangiji ta'ala yace sa'asriful ladina yastakbiruna, ya take malam Salisu, yawa sa'asriful ladina sa'asrifu an ayati alladina yatakabbaruna fi bi ghayril haqqi, wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, wa in yaraw sabila rushdi la yattakhizuhu sabila, wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhizuhu sabila, dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ubangiji ta'ala yake cewa da sannu zan juyar da waɗanda suke girman kai game da gaskiya an ayatiya gabarin ayoyina, kenan in an karanta musu ma ba za su yi imani da su ba. Shine yake cewa wa in yaraw sabila rushdi la yattakhizuhu sabila, idan sun ga hanya wadda take ta shiriya ba sa rukunta a matsayin hanya wadda take ta bi. Wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhizuhu sabila, idan sun ga hanya wadda take ta bata, Ubangiji ta'ala yace yattakhizuhu sabila, sai su rike ta a matsayin ita ce hanya ta bi. Kaga anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sunkuyar da lamarinsu, baibai suke gani. Idan hanya ta gaskiya ta bayyana to ba sa binta, amma da zaran hanya ta bata da halaka ta bayyana to wannan ita ce za su rike ta a matsayin hanya wadda take ta bi. An gane ku? Wannan sakamako ne duk wanda ya fahimci gaskiya ya kibinta, to Ubangiji subhanahu wata'ala yakan sunkuyar da tunaninsa. Mummunan aiki sai ya ringa ganin shi ne mai kyau, kyakkyawan aiki sai ya ringa ganin cewa shine mara kyau afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha to shine sai yace zalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha gafili wannan sun ku yadda lamarin su da muka yi suke gani suke tafiya a baibai ubangiji ta'ala yace domin su sun karyata da ayoyinmu kuma sun kasance suna maraukana game da abin da ake karanta musu na ayoyinmu shine yace sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin to shine anan ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe zukatun su sannan a cikin kunnuwan su ubangiji ta'ala ya sanya wato nauyin ji dan haka suka zamantu mafi sharrin wanda ke tafiya a ban kasa kamar yadda ubangiji ta'ala yace inna sharrad dawabi indallahi sumul bukumul ladina la yaqilu walau alima allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw hum muridun sai yace wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu idan ka ambaci ubangijinka shi kadai a cikin alqur'ani ka karanta ayat da ta kunshi kalima ta la ilaha illallah wallau ala adbarihim nufura sai su juya baya suna masu nisantar gaskiya abinda ba sa so a ce Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa zaran an karanta aya wadda ta kunshi la ilaha illallah za ka ga sun juya baya kamar inda ubangiji ta'ala yake cewa wa idza zukira allahu wahdahu shima azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshiru kamar yanda yake innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiru wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun shine yace wa idza zakarta rabbaka idan ka ambaci ubangijinka wahdahu shi kadai fil qur'ani a cikin alqur'ani kace shi kadai ya cancanta abota masa wallau ala adbarihim nufura sai su juya baya suna masu nisantar gaskiya ubangiji ta'ala yace nahnu a'lamu bima yastami'una bihi mu muka fi kowa sani dangane da abinda suke sauraro da shi idh yastami'una ilayka lokacin da suke sauraron karatunka domin manya-manyan kafiran Makka waɗanda suka hana ruwa gudu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karanta alqur'ani sukan zo a fake su ringa sauraron wai me yake karantawa wa idhum najwa ubangiji ta'ala yace da lokacin da suke ganawa tsakankanin su suke shawara wani lakabi ya dace amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ubangiji ta'ala yace idh yaqulu adh-dhalimuna lokacin da azzalamai suke fada junan su da juna in tattabi'una cewa ba kowa kuke bi illa rajulan mas'ura ko kuma lokacin da azzalamai suke fada ga mu'minai in tattabi'una ba kowa kuke biya ba illa rajulan mas'ura face wani mutum wanda yake abin juyar ma da hankali domin idan aka ce asir shine asar juyar da hankali ka ringa ganin baibai suka ce to anan ku ba kowa kuke biya ba face wani mutum wanda yake abin juyar ma da hankali wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato hankalinsa ne ya juye dan haka yake karanta waɗannan ayoyi yace Allah ne ya turo masa safonsa to dan haka daga cikin shine ubangiji ta'ala sai yace ungur kayfa darabu lakal amsala diba kaga yanda wato suka biga maka misallai domin daga cikin su lokacin da suka gana wasu suka ba da shawarar cewa lakabin da ya dace da shi kawai ba komai bane illa dan dabo suka ce dan dabo ne dan haka can ubangiji ta'ala yake cewa wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun an gane ku wato wasu suka ce wato me tabin hankali ne ma'ana wai aljani ne ya taba shi dan haka hankalinsa ya tabu yake karanta waɗannan ayoyi yace ubangiji ne ya turo masa sakonsu wasu suka ce dan dabo ne wasu suka ce boka ne wasu suka ce mawaki ne to gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya wanke manzansa dangane da abinda suke tuhumarsa da shi na tabin hankali. An gane ku? Ubangiji Ta'ala yake cewa wa in yakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wama huwa illa dhikrun lil alamin. Qur'anin da suke cewa bokanci ne ko kuma waka ce ko kuma sihiri ne gabaɗaya Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya wanke manzansa sallallahu alaihi wa sallama kuma ya wanke dattafinsa, kamar yanda yake wama allamna hushira wama yambagila, kamar yanda yake innahu laqawlu rasulin kare wama huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilu min rabbil alamin. To shine anan Ubangiji Ta'ala yace masa unzur kaifa darabu lakal amsala, diba ka ga yanda suka buga maka misallai, wasu sun ce kai mai tabin hankali ne, wasu sun ce boka ne, wasu sun ce dan dabo ne, wasu sun ce mawaki ne. Ubangiji Ta'ala yace faballu sun ka kauce ma tafarki wanda yake na gaskiya, dan haka fala yastabiuna sabila, Ubangiji Ta'ala yace ba za su iya samun tafarki zuwa shari'a. Ma'ana Ubangiji Ta'ala ya toshe basira a sanadiyar sun fahimci gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya fito ma ya ce musu shi manzo ne daga wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, girman kai ya hana su mai sabiyayya. To dan haka anan Ubangiji Ta'ala sai ya ce fadallu sun kauce ma tafarki madaidaici game da duk abin da suke faɗa na misallai da suke buga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fala yastabiuna sabila, Ubangiji Ta'ala ya ce ba za su samu damar wani tafarki wanda yake zuwa shari'a. Ma'ana duk wasu dabarun da duk wani wayen su to ba zai kai su ba su dace da hanyar da za ta kai su zuwa samun shari'a, domin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya riga ya makautar da zukatansu. Yau za mu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينجرون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يؤذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. Ubangiji Ta'ala ke fada wa qalu masu musan alkiyama sun fada junansu da juna suka ce a idza kunna izama, shin yanzu idan muka zamanto kasusuwa bayan mutuwarmu, warufatan muka zamantu ƙasa, a inna da mabu'usuna khalqan jadida, shin yanzu mu za a tayar da mu wata halitta wadda take sabuwa. Anan hamza ta istifham, istifham ne wanda yake inkari, ma'ana suna musan alkiyama, shine wai suke fada wa qalu suka ce a idza kunna izama, shin yanzu idan muka zamantu kasusuwa bayan mutuwa. Domin dan adam idan Allah ya masa rasuwa, idan aka binne shi zuwa wani dan lokaci takaitacce gaba dayan gangan jikinsa, tsoka da fata da nama gaba daya, wato kasa takan ci ne, kashi shine yakan dauki wani lokaci wanda yake mai tsawo, shi ma idan aka jima ana ja gaba ɗayan kashin dan adam yakan rududdige ya zamanto ƙasa. Illa kawai ajabu zana, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa ƙasa tana cinye komai daga gangan jikin dan adam illa wannan kashi na kwatangwaro, wanda daga shine Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake rayar da bayinsa a ranar kiyama, shi kadai ne kasa ba ta cinyewa. To shine a nan wai suke mamaki, suke inkarin alkiyama, suka ce a idza kunna ibama, shi yanzu idan muka zamanto kasusuwa bayan mutuwarmu, warfatan muka rujuddige muka zama kasa, a inna lamabusuna khalqan jadida, shin yanzu mun za a tayar da mu wata halitta sabuwa, ma'ana za a maida mu wata sabuwar halitta? Masu inkarin alkiyama sun yi, amma dan Allah ya tabbatar musu cewa alkiyama tabbas ce, kuma duk wanda ya mutu ko da ƙasa ta cinye shi, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai hada gangan jikin shi ya maida shi kamar yanda yake, kamar yanda Allah ya faɗa mana a cikin suratul Kahf, a idza mitina wa kunna turaba zalika raj'un ba'id qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Suka ce a idza mitina, shin yanzu idan muka mutu, wa kunna turaban, muka rujuddige muka zama kasa, yanzu tayar da mu za a yi halitta sabuwa? Suka ce zalika raj'un ba'id, suka ce wannan tashi bayan mutuwa, suka ce tashi ne komawa ce wadda take mai nisa, bayan da za a yi hankali ya dauki wannan. Ubangiji ta'ala ya ce qad alimna ma tanqusu al-ardu minkum, tabbas mun san abinda kasa ta tauye na gangan jikinsu, duk abinda kasa ta ci Ubangiji ta'ala ya ce mun san adadin shi. Wa indana kitabun hafiz, Ubangiji ta'ala ya ce domin a wajenmu akwai littafi mai kiyaye kowa da komai, shine lauhul mahfuz, duk abinda kasa ta ci na gangan jikin dan adam a lissafe yake a kididdige yake a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To haka Allah ya bi hanyoyi daban-daban, yakan san iyama bayansa, misali cewa tashi bayan mutuwa abu ne mai sauki, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wa baraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Ubangiji ta'ala yace dan adam jinsi na mutum, wato ya buga mana misali shine kafiri kenan, waya buga mana misali wai yaya za a yi kashin da ya rududdige ya zama kasa, Allah ya tada shi bayan mutuwa. Qala sai yace man yuhyi al-idama wa hiya ramim, wa zai rayar da kashi, wato a lokacin da ya rudduge ya zama kasa, wane ne sai rayar da shi? Ubangiji ta'ala yace ga ya musu qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra, Ubangijin da ya kage halitta a farko ba tare da ya ga hutanta a wajen wani, to shine zai rayar da dan adam bayan ya rudduge ya zama kasa. Sai yace wa huwa bi kulli khalqin alim, kuma Ubangiji masani ne game da duk abin da ya halitta, ba abin da yake koyi masa. Sai ya ce allazi ja'ala lakum minash shajari al-akhdari nara, kar ku manta fa shine Ubangijin da ya sanya muku wuta daga jikin itaciya wadda take tsanwa. Tsanwar itaciya zaka dauka ka goga ta da ƴar'uwarta, sannan wuta ta fito. Allazi ja'ala lakum minash shajari al-akhdari nara, ita ce itaciya ta zurma. Fa idza antum minhu tuqidu, Ubangiji ta'ala yace sai ga maka ku kuna kyastu, idan kana cikin tafiya ba magana ba sai ka dau ashana ba, itaciya ce a daji zaka dauka ka hada ta juna da juna ka goga, sannan wuta ta fito. Shine Ubangiji ta'ala yace nahnu ja'alna ha tadhkiratan wa mata'an lil muqwi, mu ne muka sanya wannan wuta wadda take fita daga cikin itace. Ubangiji ta'ala yace dan tunatar da bayi game da wuta ta lahira, sannan kuma dan amfani ga waɗanda suke masu bulaguro, su ne almuhuwi. To shine yace allazi ja'ala lakum minash shajari al-akhdari nara, sai yace fa idza antum minhu tuqidu, sai yace awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, shin yanzu Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai duk da girman su, shin ba mai iko bane a bisa cewa ya halicci kwatankwacin su, ma'ana bayan sun mutu Allah ya maida su kamar yanda suke? Bala, Ubangiji ta'ala sai ya ba kanshi amsa, kwarai Ubangiji ta'ala zai sake bayi ya maida su kamar yanda suke. Wa huwal khallaqul alim, domin shine mai matukar halitta, sannan kuma shine masani game da duk abin da ya halitta. Kaga wannan misali ne a hankalce Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake ba mu dangane da cewa Dawo da dan Adam kamar yanda yake bayan ya rududdige ya zama kasa abu ne mai sauki a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Haka can karshen suratul Ahqaf yake cewa awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir. Yace yanzu ba sa ganin cewa Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai walam ya'ya bi khalqihinna kuma bi gashiya ba game da halittar sammai da kasai, shin wannan Ubangiji ba mai iko bane akan rayar da matacci? Sai ya ce bala, kwarai Ubangiji Ta'ala zai rayar da bayinsa domin shi mai iko ne akan dukkan kowa da komai. Don haka Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya sanya manzansa yi musu rantsuwa da cewa tashi bayan mutuwa abu ne tabbas, kamar yanda ya ce za'amal ladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Ubangiji Ta'ala ya ce waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu sun raye cewa allan yub'athu ba za a tada su ba bayan mutuwa. Ubangiji Ta'ala ya ce kulce da su bala gaskiya ne kwarai wa rabbi na rantse da Ubangiji na la tub'athunna lalle ne za a tada ku bayan mutuwarku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan kuma za a ba ku labari game da duk abin da kuka aikata a rayuwarku ta duniya. Wa dhalika 'ala Allahi yasir, tada bayi bayan mutuwarsu abu ne mai sauki a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ba wani abu bane ba na kai ruwa rana. Dan haka can yace wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Ubangiji Ta'ala shine yake fara halitta a babu ita thumma yu'iduhu sannan kuma shi yake maida ta bayan ta rududdige ta zama kasa. Sai yace wa huwa ahwanu alayhi, a ganin idan kuma sake halitta shine yafi sauki akan kaga ta a farko. Da a ce ka kago abu to sake shi bayan kai a ce ka maimaita irin shi yafi sauki, tare da cewa farar da halitta da sake ta a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala abu ne wanda yake mai sauki babu wani bambanci, domin busa ce za a yi a cikin kaho duk abin da Allah ya halitta tun daga farkon duniya har zuwa kiyama. Duk wanda suka mutu ana wannan busa gaba ɗaya za su tashi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce thumma nufika fihi ukhra fa'idha hum qiyamun yanzurun. Idan akai wannan busa ta tashi gaba ɗaya kowa zai tashi gaba ɗaya, za ka ga jama'a suna fitowa daga cikin kaburinsu. To shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce wa qalu, masu musan alkiyama sun fada suka ce a idza kunna izaman, shin yanzu idan muka zamanto kasusuwa bayan mutuwar mu, wa rufatan muka rududdige muka zama kasa, a inna lamab'usuna khalqan jadida, yanzu mu za a tayar da mu wata halitta sabuwa. Ubangiji Ta'ala ya ce kul, ce da su kunu hijaratan, idan kuna so ku zama duwatsu, au hadidan ko kuma ku zama tubakin karfi a wajen karfi da tsanani, au khalqan ko kuma ku zama wata halitta ta daban, mimma yakburu fi sudurikum, game da abin da yake girmama a cikin zukatanku wanda kuke ganin cewa bayan da za a yi mutuwa ta zo ta dauke shi. An gane ku? Nan martani ne Ubangiji Ta'ala yake maida ma masu musan alkiyama. Ubangiji Ta'ala ya ce musu kunu hijaratan, ku zamanto duwatsu. Kasan dan Adam idan yana misalin abu a wajen tauri da kwari yakan yi misali da dutse. Au hadidan, Ubangiji Ta'ala ya ce ko kuma ku zamanto bakin karfe. Au khalqan ko kuma ku zamanto wata halitta, shine malaman tafsiri irin su Abdullahi dan Abbas suka ce abinda ake nufi da khalqan anan mutuwa, domin ita mutuwa kishiyar rayuwa ce. Mimma yakburu fi sudurikum, abinda ke girmama a cikin zukatanku, kuna ganin cewa in kun zamanto wannan halitta mutuwa ba za ta zo ta dauke ku. Ubangiji Ta'ala ya ce duk abin da za ku zamanto tabbas mutuwa za ta zo ta dauke ku. An gane ko? In kana so ka zama dutse ko ka zama bakin karfe, kai ko ka zamanto mutuwar da kanta, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai rayar da kai kuma ya karbi rayuwarka. Sai ya ce fa sayaquluna man yu'iduna, idan ka fada musu cewa dole ne za su mutu kuma Allah zai tayar da su, fasa ya kuluna da sannu zaka ji sun fada maka man yi iduna to wane ne zai maida mu kamar yanda muke bayan mutuwa in mun ruddige mun zama kasa ubangiji ta'ala yace kulil ladhi fatarakum awwala marra ce da su ubangijin da ya kage halittar ku wato a farkon shudi wato shine zai dawo da ku kamar yanda kuke wannan umarni ana kiran shi amru ta'jiz umarni wanda yake na gagarasuwa abinda baka iya zamanto ba abinda baka iya yi ba a ce ika za kaga ba yanda za a yi dan adam ya rikide ya koma dutse ko kuma ya rikide ya koma bukin karfe shine ubangiji ta'ala yace kunu hijaratan ce da su ku zamanto duwatsu au hadidan ko ku zamanto bukin karfe au khalqan ko ku zamanto wata halitta ta daban mimma yakburu fi sudurikum game da abin da yake girmama a cikin zukatanku abin da kuke ganin cewa mutuwa ba za ta iya zawa ta dauke shi to duk abin da kuke da tunani a cikin zuciyarku cewa mutuwa ba za ta iya daukan shi ba to koda kun zamanto haka ubangiji ta'ala yace zamu kashe ku kuma mu rayar da ku shine ubangiji ta'ala yace in fa sayquluna man yu'iduna da sannu zaka ji suna fada maka cewa wane ne zai maida mu kamar yanda muke bayan mun zamanto kasa Ubangiji ta'ala yace kulil ladhi fatarakum awwala marra ce da su ubangijin da ya kage halittar a farkon shudi shine zai maida ku kamar yanda kuke bayan kasa ta cinye Ubangiji ta'ala yace in ka fada musu haka fa sayulge guna ilaika ru'usuhum da sannu za su ringa geda maka kai an gane ko da sannu za su ringa geda maka kai su daga kai sama su sadda shi kasa su daga shi sama su sadda shi kasa na mai mamaki wanda yake ganin abu ba zai yi ba ka san dan adam dabi'ar shi da halin shi idan abu ya wuce hankalin shi yana ganin cewa ba zai yi ba zaka ga yana girgide kai to shine ubangiji ta'ala yace in ka fada musu haka fa sayyun gibuna ilaika ru'usuhum fa sayyun gibuna ilaika ru'usuhum da sannu za su ringa geda maka kai wai dan mamaki cewa tashi bayan mutuwa abu ne ba zai yi ba su mamaki suke Ubangiji ta'ala yace wa yaquluna matahu zaka ji suna ce maka wai ita alkiyamar yaushe ce an gane ko amma suna fada ne fa dan izgidi ba fada ba suna tambaya bace ta fahimta wa yaquluna matahu sai ka ji suna cewa tashin alkiyamar yaushe ne Ubangiji ta'ala yace kula asa an yakuna qariba ce da su alkiyama tabbas abu ce wanda take kusa domin ita asa idan ta zo a cikin maganganun ubangiji subhanahu wataala tabbas ne kul asa an yakuna qariba ce da su alkiyama abu ne wanda yake kusa kamar yanda can Allah yace innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba mushrikai su suna zaton alkiyama cewa abu ce mai nisa Ubangiji ta'ala yace mu ko mun yi kudirin cewa alkiyama abu ce wanda take kusa. To shine anan Ubangiji ta'ala yace wa yaquluna matahu zaka ji suna cewa yaushe ne tashin alkiyama. Kul Allah yace ce da su asa an yakuna qariba alkiyama abu ce wanda take kusa. Yauma yad'ukum Ubangiji ta'ala yace ba su labarin yinin da yad'ukum ubangijin ku ke kiran ku ko kuma a wannan yini na alkiyama yini ne wanda yad'ukum ubangijin ku zai kiraye ku daga cikin kaburburan ku fatastajibu nabi hamdi za ku amsa kira na ubangijin ku bi hamdihi da yabansa a lokacin nan ubangiji subhanahu wataala idan ya sanya aka yi busa busa ta tashi duk halittun da suka mutu suka aka binne suka zamanto kasa gabaɗaya za su tashi shine kiran da ubangiji subhanahu wataala zai shine yace yauma yad'uku ayinin da ubangijin ku zai kiraye ku daga cikin kaburran ku fatastajibu nabi hamdi za ku amsa kiran ubangijin ku bi hamdihi da yabansa nan wasu malamai suka ce bi hamdihi abinda ake nihi ai bi amrihi da umarnin ubangiji subhanahu wataala gabaɗayan ku za ku amsa tare da cewa mushrikai za su yi furuci su tabbatar da cewa ubangiji ta'ala shine ya halicce su shi ya karbi rayuwar su kuma shi ya tada su kuma za su gode masa su yabe shi sai dai ba a lokacin da yabo bane ba zai amfani mai shi tare da cewa wasu malamai suka ce muminai ne in an tada su daga cikin kabari a ranar kiyama za su tashi suna yabon Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda suke yabon sa a duniya. Shine anan Ubangiji ta'ala ya ce yauma ya du'ukum, a yinin da Ubangijin ku zai kiraye ku shine kenan yinin da za a yi busa a cikin kahu fa tastajibu na bihamdi, za ku amsa kira na Ubangiji subhanahu wata'ala bihamdihi da umarninsa. Wata zunnuna Ubangiji ta'ala ya ce za ku yi zaton illa bistum, cewa ba ku zauna ba a duniya illa kalila, faci zamani wanda yake dan kadan. Makamanciyar wannan aya za mu iske ta cikin suratul qamar. Ubangiji ta'ala yake cewa fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur khushya an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhdi'ina ila da'a yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir. Ubangiji ta'ala yace fatawalla anhum, juya ka rabu da su. Yawma yad'u da'i ila shay'in nukur, Ubangiji ta'ala yace ba su labarin yinin da me kira yake kira ila shay'in nukur zuwa wani abu abin ki abin kyama wanda yake mai girma shine firgici na alkiyama. Shine Ubangiji ta'ala yace khushya an absaruhu, idanunsu wato a wannan yini za su kane su kaskanta ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Kowa idan ya kuradibi mutum baya kibtawa, domin idaniyar dan adam idan ta ga abun tsoro to ba ta kibtawa. To haka yinin alkiyama kowa zai kware ido kallo baya kibtawa, jira yake ya ga me za a aikata da shi. Shine Ubangiji ta'ala ya ce yakhrujuna min al-ajdath, a lokacin da aka yi wannan kira Ubangiji ta'ala ya ce za su fito daga cikin kaburburansu ka'annahum sharadun muntashir. Ubangiji ta'ala ya ce ka ce kaman fara ce wadda ta watsu a cikin sararin sama, wannan tayi nan, wannan tayi nan, wannan tayi nan, haka yayin Adam za su tashi yanda ka san garki na hwara ya tashi a cikin sararin sama. Ubangiji ta'ala sai ya ce muhdi'ina ila da, wato suna masu gaggawa, suna masu meka wuya zuwa wato mai kira. Ubangiji ta'ala ya ce yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir, a rannan kafirai za su faɗa su ce wannan yini yini ne wanda yake mai tsanani. Shi yinin alkiyama yini ne mai tsanani ga duk wanda ya kafirce ma Ubangiji, amma ga mumini yini ne mai sauki. Dan haka Ubangiji ta'ala ya ce alal kafirina ghayru yasir, ga kafirai Allah ya ce yini ne wanda yake ba mai sauki ba. Kenan mafhumul mukhalafa, ga mumini yini ne wanda yake mai sauki. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce fatastajibu bihamdihi, za ku amsa wannan kira da aka muku bihamdihi, wato da yabon Ubangiji. Muminai za su yabe shi kamar yadda suke yaban shi a duniya, kafirai za su yabe shi amma yaban da suka masa ba zai amfane su ba. Wata zunnuna Ubangiji ta'ala ya ce za ku yi zaton zaman da kuka yi a duniya da zaman da kuka yi a kabari, illa bistum, wato ba ma ba kuma zauna ba illa kalila, face zamani wanda yake dan kada. Wannan saboda tsananin yinin alkiyama, duk zaman da mutum yayi a duniya da shekarun da yayi a cikin kabari kafin a tada alkiyama, zai ga cewa zamani yayi wanda yake dan kadan. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa yawma yunfaku fis-suri wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Ubangiji ta'ala yace yinin da ake busa a cikin kaho, an gane ku yinin alkiyama. Ubangiji ta'ala yace wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa, masu tsaurin kai kangarari Ubangiji ta'ala yace zamu tada su a wannan yini, wato suna masu dagwalon ido. Lafazin zurq jam'i ne na azraq, in aka ce azraq shine abu wanda yake bula kenan, wanda bula ya karkata baki-baki, shi ba baki ba, shi ba bula ba, shi ba toka ba. To haka idanun kafirai za su tashi a ranar kiyama. Ka san bayyana kyan gani, kamar yanda ciwon ido, in ido ya rikice zaka ga shi ba ja ba, shi ba baki ba, shi ba bula ba, shi ba toka ba. To haka Ubangiji subhanahu wata'ala zai tada kafirai a ranar kiyama, ga bakar fuska, ga dagwalon ido. Shine yace wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa yatakhafatuna bainahum, Ubangiji ta'ala yace za su ringa rada tsakankaninsu suna kuskus kus, illa bistum illa ashra, in ma wai kun zauna a duniya to zaman ku bai zaman to ba face kawai gulgudan kwana 10 ne haka ba za su fada ubangiji ta'ala yace na hanu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqa mu muka fi kowa sanin abinda suke fada lokacin da mafi adalcin su an gane ko yake fada yake cewa inna distum illa yawma in ma kun zauna a duniya to zaman ku bai zaman to ba face gulgudan yini ne yini dai tak haka za su gani cewa tamkar dukkan zaman da suka yi a duniya da zaman da suka yi a cikin kabari bai wuce ba wato yini daya kai a wata aya ubangiji ta'ala cewa bai zaman to ba face kawai daga hantsi ne zuwa lokacin azhar ko kuma daga bayan gushewar rana zuwa fadawarta ka annahum yawma yarawna hadam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha to shine anan ubangiji ta'ala yace wata gunnuna illa bistum illa qalila za ku yi zaton cewa ba ku zauna a duniya ba illa qalila face zama wanda yake dan kadan saboda tsanani wanda yake na yin alkiyama ubangiji ta'ala yace wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan ce da bayina su fada ma waɗanda suke cutar da su na mushrikai allati hiya ahsan su fada musu fada wanda take mafi kyau wannan wani ladabtarwa ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ma mu'minai na cewa duk lokacin da mutum ya kausasa maka harshe ya zage ka ya fada maka bakar magana to kai ka fada masa magana wanda tafi kowace magana kyau idan mutum ya zage ka sai ka ce Allahu ya hadika Allah ya shiryar da kai kaga Allahu ya hadika addu'a ce kai masa shi ya zage ka maimakon ka maimaita zagin da ya maka karama to anan sai ka fada masa fada wanda tafi kowace fada kyau shine Allah yake cewa wa kulli ibadi ka fada ga bayina waɗanda ake cutar da su su fada ga waɗanda suke cutar da su an gane ko yaqulu allati hiya ahsan su fada musu fada wanda take mafi kyau an gane ko in sun cutar da su kenan sai musu addu'ar cewa Allah ya shiryar da su in mutun ya zage ka ce Allah ya baka hakuri amma abin da yafi dacewa ka ce masa Allah ya shiryar da kai wannan ka masa addu'a shine sai yace inna shaytana yanzahu bainahum domin shaytani shike bata tsakankanin jama'a idan kaga mutun ya zage ka ba a karan kan shi bane yayin niyyar zagin a farko sai da shaytani ya zuga shi duk mutumin da ke cutar da ƴan uwansa jama'a to shaytani shine yake ingiza shi yana kawata masa wannan cutarwa shine ubangiji ta'ala yace inna shaytana yanzahu bainahum domin shaytani shike bata tsakankanin jama'a ya jefa gaba da kiyayya ya sabbaba duk abin da zai kawo rashin zuttuwa tsakankanin jama'a da ƴan uwansu sai yace inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina lalle shaytani ya kasance makiyi ne mai bayyanar da kiyayya ga dan adam an gane ko kiyayyar sa a fili take ba a goye take ba kiyayya ce kuma wanda ta samo asali tun daga babanmu na farko shine annabi adam to shine anan ubangiji ta'ala yake maimaita mana kamar yanda yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa to shine anan yace inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina lalle shaytani ya kasance ga dan adam wato makiyi ne wanda yake mai bayyanar da kiyayya kenan wannan kiyayya tashi kuma babu inda zaka bi ka samu tsaro da kariya face komawa ga ubangiji subhanahu wata'ala ka fake zuwa gare shi domin shi duk wani abu na dadin baki ko ka masa mujamala ko ka bashi dukiya ko ka bashi menene duka ba zai barka ba iya abinda zai zamanto shamaki da garkuwa tsakaninka da shi shine fakewa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ka nemi agaji na shi sai yace rabbu kuma a alamu ubangijinku shine masani game da ku ya san suwa suka cancanta ai musu dace zuwa tafarki na shari'a su bi kuma ya san suwa ne suka cancanci a tabar da su an gane ko rabbukum a'lamu bikum ubangijinku shine mafi sani da ku kenan ya san suwa suka cancanci shari'a a shiryar da su kuma ya san suwa suka cancanci bata a batar da su in ya sha'a yarhamkum idan ubangiji ta'ala ya ga dama yarhamkum sai ya jikan ku ya muku dace zuwa bin tafarki na gaskiya ku mutu akan shi aljanna ta zamanto makomarku aw in ya sha'a yu'adhibukum idan ku yaso sai ya azabtar da ku menene azabtarwa anan Allah ya tabar da bawa ya mutu akan kafirci wal iyazu billah, wannan kuma adalci ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, domin akwai hikima wanda Allah ya shiryar da shi, akwai hikima karkashin shiryar da shi wanda Allah ya batar da shi, akwai hikima. Shine yace in ya sha'ir rahamkum, idan Ubangiji ta'ala ya ga dama yarhamkum sai ya ji kanku ya muku dace ku tuba ku koma zuwa gare shi, mutuwa ta zo muku akan haka. Aw in ya sha'ayu azibukum, in ya ga dama kuma ya azabtar da ku shine ya kashe ku akan kafirci. Wama arsalnaka alaihim wakila, Ubangiji ta'ala yace kai ba mu turo ka ba a matsayin mawakilci alaihim akan su, cewa dole sai ka tilasta su sun yi imani. Ubangiji ta'ala yace ba mu turo ka ba a haka. Wama arsalnaka alaihim wakila, ba mu turo ka ba matsayin kana mawakilci mai tirsasawa akan su, cewa dole sai ka yi imani. Matsayinsa kamar yadda Allah ya bayyana cewa innama anta munzir, kai dai mai gargadi ne. To matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gargadi ne ga duk wanda ya kangare ma Ubangijinsa, cewa makomarsa ita ce wuta, sannan kuma yana mai bada albishir ga gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata shi ma Ubangiji subhanahu wata'ala. Da amma a tilasta mutum ya yi imani, wannan ba lamarinsa ba ne, abu ne wanda ke hannun Allah. Don haka can Ubangiji ta'ala yake cewa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. An gane ku, walau sha'a rabbuka, da Ubangijinka ya so ya ga dama, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, da dukkan jama'ar da suke doron ƙasa gaba ɗaya sun yi imani. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, Ubangiji ta'ala ya ce yanzu kai zaka tirsasa jama'a dan su zaman to mu'minai? Sai ce wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah, bai sauka gaba ga wata rai da za ta yi imani sai da izinin Allah. Duk wanda kaga ya yi imani, to Allah ne ya so ya yi imani. Wayo da dabara da ƙarfin dukiya baya ba mutum imani, imani dace ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. Don haka can Allah ya ce masa lasta alaihim bi musaitir, kai ba mai tilasawa ba ne akan su ka ce dole sai ka yi imani. Iya abinda yake kanka kawai ka faɗa musu gaskiya, wanda Allah ya masa dace ya karɓa, wanda Allah ya tabar da shi kuma ya watsar. Shine anan Allah ya ce wa ma arsalnaka alaihim wakila, ba mu turo ka ba mawakilci akan su, ma'ana da za ka tilasta su cewa su yi imani. Amma wannan aya da ire-irensu ba suna nuna cewa ba, wato ba za a yi jihadi ba, kamar yadda makiyan Allah sukan ɗauki irin waɗannan ayoyi wai a matsayin cewa ai in ka ce a yi jihadi to ai kamar an tilasta mutane ne, an ce dole sai sun yi imani. Sai su ɗauko irin waɗannan ayoyi irin su la ikraha fiddin, irin su walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, irin su wannan aya wa ma arsalnaka alaihim wakila, da irin su wato lasta alaihim bi musaitir. Akwai wani littafi da aka wallafa shi wanda aka raba shi a cikin makarantu na Islamiyya cewa a karantar da ɗalibai, wanda sunan littafin wato zaman lafiya yafi zama dan sarki, wanda a cikin shi aka yi babi na cewa Allah ɗaya addini uku, Allah ɗaya addini uku. To anan ne suka ringa kawo irin waɗannan ayoyi wai a matsayin kenan wannan ayoyi suna nuna cewa maganar a ce a yaki mutane su yi imani wannan ya ci karo da Alkur'ani, tunda Allah ya ce lasta alaihim bi musaitir, kenan kawai kai iya abin da yake kanka kaje kai da'awa ba maganar jihadi. Jihadi abu ne wanda Allah ya shir'anta shi, kuma sai ya dangana da alkiyama, domin annabi Isa alaihi salam idan ya dawo zai ci gaba da jihadi. Jihadi yana nan, matukar mu'minai za su daina jihadi to za su haɗu da kaskanci da wulakanci, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To shine anan shine yace wa ma arsalnaka alaihim wakila, Ubangiji ta'ala yace ba mu turo ka ba mawakilci akan su, ma'ana mai tirsasa su. Sai yace wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard, Ubangijinka shine masani game da duk wanda ke cikin sammai bakwai da wanda ke cikin kasai bakwai, gaba ɗayan halittun da suke cikin sammai bakwai da waɗanda suke cikin kasai bakwai, Ubangiji ta'ala shi yake shine masani game da su. An gane ko? Ya san matsayinsu, wani yafi wani, wani yafi wani matsayi a wajensa. Sai yace walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd, Ubangiji ta'ala yace tabbas wato mun fifita sharan annabawa junansu akan juna, kamar yadda manzanni Ubangiji Ta'ala ya fifita wasu akan wasu, kamar yadda ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. To haka shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd, ya ce tabbas wato mun fifita sharan annabawa junansu akan juna. Wani daga cikin annabawan Ubangiji Ta'ala ya rike shi a matsayin badadi ne nashi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya rike annabi Ibrahim alayhi salam da Muhammad sallallahu wasallamu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi ajma'in. Ubangiji Ta'ala ya rike su a matsayin cewa badadinsa ne, kamar yadda ya ce wattakallahu Ibrahim khalila, domin al-khulla ita ce faukal mahabba. Idan aka ce al-khulla so da kauna, wanda ya ratsa jiki, ya ratsa wannan, ya ratsa wato tsoka da jini da kashi, so wanda yake na karshe shine ake kira da al-khulla. To Ubangiji Ta'ala ya rike Ibrahim alayhi salam cewa badadinsa ne. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi yake cewa inna Allaha takhazani khalilan kama takhaza Ibrahim khalila, Ubangiji Ta'ala ya rike ni a matsayin badadin shi nake, kamar yanda ya maida Ibrahim alaihi salam badadi. To dan haka babu wata martaba sama da khulla, shine badadinta. Sannan wasu daga cikin manzannin Ubangiji Ta'ala ya yi zance da shi, kamar annabi Musa, shine yace minhum man kallama Allah, daga cikin manzanni akwai wanda Allah ya yi zance da shi. Wannan shi ma wani matsayi ne da Allah ya kai annabi Musa, wanda bai kai wasu daga cikin manzanni, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan matsayin na annabi Musa shi ma Allah ya hada masa, domin daren da aka yi miraji da shi zuwa saman bakwai, ya gana da Ubangijin shi babu wasida. Lokacin da aka farlanta masa shi da al'ummarsa waɗannan salloli lokaci biyar, wani daga cikin manzannin wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita shi, kamar yanda Allah ya fifita annabi Isa. Allah ya ambaci cewa annabi Isa kalimarsa ne, kamar yanda ya ce ismuhul masihu Isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min, domin Ubangiji Ta'ala ya samar da annabi Isa da kalima ta kun fa yakul. Wannan matsayi ne wanda Allah ya kai annabi Isa alaihi salam. To dan haka kenan annabawa junansu da juna Allah ya fifita wasu akan wasu. To ina ga sauran ayoyin adab, shine sai ya ce wa ataina Dawud da Zabura, Ubangiji Ta'ala ya ce annabi Dawud mu muka bashi littafin Zabura. Kaga wannan wata daraja ce da Ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa annabi Dawud yana da matsayi duriya akan wasu daga cikin annabawa, domin littafin Zabura yana ɗaya daga cikin manya-manyan littattafai da Ubangiji subhanahu wataala ya saukar, kamar yanda shi annabi Musa bayan an yi zance da shi aka bashi littafin At-Taura, annabi Isa bayan an samar da shi da kalima ta kun fa yakun, sannan Allah ya masa kyautar littafi na Injila. Fiyayyen halitta bayan an rike shi a matsayin badadi aka bashi littafi, wanda shine littafi wanda yake muhaimin akan dukkan littattafan da suka gabata, shine Al-Qur'ani. To shine anan Allah sai ya nuna mana matsayin annabi Dawud cewa Allah ya bashi littafi na Zabura. Kenan don haka mutum in ya fika wannan sai ka koma, waɗanda suke fiyayyin halitta su ma Ubangiji subhanahu wataala ya fifita junansu akan juna. Kenan in wani ya fi ka kai dubu nawa kafi, wanda kafi wanda suke kasanka ba sa lissafuwa. To dan haka kenan a kullun abinda ake bukata ka kalli na ƙasa da kai, kada ka kalli na sama da kai. Idan ka kalli na ƙasa da kai zaka gode ma Allah, idan ka kalli na sama da kai to zaka wulakanta ni'imar Ubangiji subhanahu wataala ya maka. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا Ubangiji ta'ala ya ce ulidu allazina za'amtum min dunihi, ce da su wato ku kirayi waɗanda kuka rai cewa alloli ne min dunihi, kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fala yamlikuna kashfa dhurri anku, duk wasu waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba, wanda kuka rike su a matsayin allolinku ne, Ubangiji ta'ala ya ce fala yamlikuna kashfa dhurri anku, ba sa iya mallaka muku yayi tsanani rashin lafiya ko talauci ko firgici ko wani kunci. Wala tahawila, Ubangiji ta'ala ya ce kuma ba sa iya juyar da abinda ya same ku na tsanani daga kanku izuwa kan makiyanku, ko kuma ba sa iya canza muku halin da kuke ciki na tsanani. Wannan Ubangiji ta'ala yana bayani game da waɗanda suka riki wasu a matsayin allolinsu suke bauta musu ba ubai ba kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Shine a nan Allah yake lakanta ma manzonsa cewa ya tambaye su, kul ka ce da su udu allazina za'amtu, ku roki waɗanda kuka rai cewa alloli ne. Nan sai ka kaddara kalma kenan za'amtum annahum alihatan, ku roki waɗanda kuka rai cewa su ma alloli ne, sun cancanta a bauta musu min dunihi banda Allah. Fala yamlikuna kashfa dhurri ankum, waɗannan waɗanda kuke bauta musu kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba sa iya mallaka muku yayi tsanani rashin lafiya ko talauci ko firgici ko wani kunci. Wala tahawila, Ubangiji ta'ala ya ce ba sa iya juya shi, ma'ana kana cikin rashin lafiya su dawo da kai mai koshin lafiya, ko kana cikin talauci su maida ka mawadaci, ko kana cikin firgici su maida ka amintacce, sun yi kaɗan. Wala tahawila, ko kuma ka bashi ma'anar wala tahawila, ba sa iya juyar da wannan tsanani da ya same ku daga kanku kenan izuwa kan makiyanku. Wannan kenan mai Allah yake nuna mana duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yayi kaɗan yayi tsanani game da wanda yake bauta masa, domin yayi tsanani da janyo amfani abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka a can cikin suratul a'raf yake cewa wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun, wadanda kuke bauta ma kuma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala ba su da ikon da za su taimaka muku balantana su taimaka ma kansu. Kaga ita ko ibada ba kowa yake cancanta a bauta masa, sai wanda yayi tsanani da ije shi da janyo amfani yake hannunsa. Wannan ku al'amura ne waɗanda sun keɓanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka can Allah yake cewa qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Don haka yace wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Wa in yamsaka Allahu bi dhurrin, idan Allah ya shafe ka da wani tsanani, fala kashifa lahu illa hu, ba wanda ya isa yayi maka face shi da ya dora maka, dan ba wanda ya isa yayi ma bawa duk wani tsanani da ya same shi ko ya ije masa face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka yace wa in yuridika bi khairin, idan Allah ya nufaci ka da wani alkhairi, fala radda li fadli, ba wani wanda ya isa ya mayar da fadla ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya nufi bawansa da ita. Idan Allah ya nufaci ka da ka samu abu wani alkhairi, to ba wanda ya isa ya hana. Kuma idan Allah ya dora maka wani tsanani da musiba, ba wanda ya isa ya yi maka face shi. To shine a nan Allah ya ce ulidu allazina za'amtum, ce ku kirayi waɗanda kuka raya min dunihi, koma bayan Allah kuka raya cewa su ma alloli ne, sun cancanta a bauta musu. Fala yamlikuna kashfa dhurri, Ubangiji ta'ala ya ce ba sa iya mallakar yayi muku dukkan wani tsanani. Wala tahawila, ku juyar da shi daga kanku zuwa kan makiyanku, ko kuma juya muku halin da kuke ciki in kuna rashin lafiya su maida ku masu lafiya, ko kuna cikin talauci su maida kuma wadata, sun yi kaɗan. Duk wani ba Allah ba, duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Ubangiji yayi kaɗan yayi ma ba wa tsanani. wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka girbe itaciya wadda take ta shirka, kamar yadda malamai suka faɗa wannan aya da waccan aya wadda take cikin suratu Saba, wadda Ubangiji Ta'ala yake cewa qulidul ladina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirkin wama lahu minhum min zahir wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adhina la. Ubangiji Ta'ala yace qulidul ladina za'amtum min dunillahi, ce da su ku kirayi allolinku waɗanda kuka raye cewa su ma sun cancanta a bauta musu banda Allah. Ubangiji Ta'ala ya ce fala yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi, daidai da nauyin ƙwayar zarra shine nauyin jinkiya shi. Ubangiji Ta'ala ya ce a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasai bakwai basu mallaka ba. Ka bincike sammai bakwai da ƙasai bakwai, babu wani wanda ya mallaki daidai da nauyin jinkiya shi a cikin duk waɗanda ake bauta musu koma bayan Allah. Sai ya ce wa ma lahum fihi ma min shirkin, kuma ba su da wata tarayya a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai, ma'ana ba su yi tarayya da Ubangiji lokacin da zai halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai. Sai ya ce wa ma lahum minhum min zahir, kuma Ubangiji Ta'ala ba shi da wani mataimaki da ya kawo masa agaji daga cikinsu lokacin da zai halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu na halittu. Malamai suka ce a nan kadiba, abu na farko, duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, Ubangiji Ta'ala ya ce daidai da nauyin jinkiya shi a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai bai mallaka ba. To wanda ba ya da komai matsiyaci kenan bai cancanta ba a bauta masa, domin duk abin da yake cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu gaba ɗaya mallaka ne ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kenan tunda ba ya da komai bai cancanta ba a bauta masa. Sannan abu na biyu sai ya ce wa ma lahum fihima min shirkin, duk wasu da ake bauta musu koma bayan Ubangiji ba su da tarayya a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai. Kaga abu na farko, in ma ya zamanto abu mallakar ka ce, in abu an san naka ne, to za a iya lallashi gare ka domin ka ciri wannan abu ka taimaka. Abu na biyu, in ma ba naka bane gaba daya, to ya zamanto kana da tarayya, kenan kana da kaso a ciki. To ba su da kaso, ba su da tarayya da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sannan abu na uku sai ya ce wa ma lahu minhum min zahir, daga cikinsu babu wani wanda ya agaza ma Allah lokacin da zai halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu. Kenan kaga in naka ne kana iya ɗauka ka bada, idan kana da tarayya a cikin abun za ka iya ɗauka daga cikin kasanka ka bada. In ka taimaka, kaga in ma ba naka bane ba kuma ba ka da tarayya, in ka taimaka a lokacin da za a yi abun, kenan jin kunya na ka kawo agajinka za a iya ɗauka a bada. To gaba ɗaya babu ɗaya daga cikin wannan uku. Don haka sai Allah ya ce wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adhina la, ceton masu ceto ba zai amfani kowa a wajen Allah sai dai wanda Allah ya bashi izinin yin ceto sannan ya yi ceto. Don haka anan duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya yi kaɗan ya yi tsanani ga wanda yake bauta masa, wala tahawila, ko kuma juyar da tsananin daga kan shi zuwa kan wani, ko kuma juya masa hali, yana cikin halin tsanani ya koma hali wanda yake na yalwa. Sai ya ce ula'ikal ladina yad'una, waɗannan waɗanda mushrikai suke bauta musu, yabtaguna ila rabbihimul wasila, su waɗanda ake bauta makin wato suna neman kusaci ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ayyuhum aqrab, kowa daga cikinsu fama yake yaga cewa shi yafi ɗan uwansa kusaci da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa wasu jama'a ne waɗanda suke bautar aljannu, waɗannan aljannu Allah ya musu dace da musulunta suka musulunta, su waɗanda suke bauta musu basu san sun musulunta ba. Shi ne Allah ya saukar da wannan aya ya ce ula'ikal ladina yad'una, ula'ikal ladina yad'una, waɗannan waɗanda mushrikai suke bauta musu. An gane ko? Waɗannan wanda mushrikai suke bauta musu, yabtaguna ila rabbihimul wasila, su waɗanda ake bauta makin wato neman kusaci suke ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kai kana bauta masa, shi kuma yana neman kusaci ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. an gane ku shine sai ya ce ayyuhum aqrab kuma fama suke wane ne daga cikin su zai fi dan uwansa kusaci da ubangiji subhanahu wataala domin kowa so yake ya zage a cikin ibada yaga cewa matsayin shi yafi dan uwansa matsayi a wajen ubangiji subhanahu wataala wayarjuna rahmatahu suna kaunar jin kai na ubangiji subhanahu wataala ita ce aljanna waya khafuna azaba sannan kuma suna tsoron azabarsa sai yace inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta zamanto abin tsoroci domin ba a iya mata kaga wannan yana nuna mana ashe ita ibada ba ta karba sunan ibada sai an gina ta akan waɗannan gimshikai kai ka bauta ma Allah domin kudan dacewa da aljanna a ranar kiyama kuma ka bauta masa domin tsoron kada wuta ta zamanto makomarka saboda duk lokacin da bawa yake bauta ma ubangiji akan kwadayin aljanna to wannan zai kai shi ya zage yayi biyayya ga ubangiji subhanahu wataala duk lokacin da mutum yake tsoron azaba ta ubangiji subhanahu wataala wannan tsoron azaba zai sa shi ya kame game da ayyuka waɗanda suke na sabo dan haka wannan aya na maida martani akan wasu jama'a daga cikin sufaye waɗanda wai su ibadar da suke su wai suna bauta ma Allah ne wai dan soyayya da kauna tsakanin su da shi wasu suna bauta masa ne ba dan kwadan aljanna ba kuma ba dan tsoron wuta ba shine wani wawa daga cikin su yake cewa wai in ba dan su shehu wani suna aljanna ba me ma za mu yi da aljanna wasu ba sa san aljanna wai ibadar da suke su ba dan kwadan aljanna ba kuma ba dan tsoron azaba ta ubangiji wai soyayya ce kawai tsakanin su da ubangiji to wallahi da zaka shekarar dubu kana bauta ma Allah in dai ba dan kwadan aljanna ba ba dan tsoron wuta ba to Allah ba zai karbi ibadarka ba dole ibada ba ta amsuwa sai ka gina ta akan ginshiki uku ginshiki na farko shine cikar so da kauna ga wanda kake bauta ma shine ubangiji subhanahu wataala dalili akan haka shine yake cewa yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah ginshiki na biyu ka bauta ma Allah dan kwadan aljanna shine anan yace wayar juna rahmatahu suna kwadayin rahama ta ubangijin su ita ce aljanna sai yace waya khafuna azaba ginshiki na uku shine tsoron azaba ta ubangiji subhanahu wataala wanda makamanciyar waɗannan wannan aya suna da yawa ka koma cikin suratul araf mai Allah yace wad'uhu khawfan wa tama'a ku bauta ma ubangijin ku khawfan dan tsoron azabarsa wa tama'a kuma dan kwadayin rahmarsa sannan ya maimaita anan yace ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu sai yace wa yakhafuna azaba suna kaunar rahama ta ubangijin su sai yace wa yakhafuna azabahu kuma suna tsoron azabar shi haka in ka gangaro cikin suratul anbiya wa zakariya idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba suna bauta mana dan kwadayin aljannan mu wa rahaba kuma dan tsoron azabar mu wa kanu lana khashi'i haka a cikin suratul sajida tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun haka idan ka dawo cikin suratul zumar amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi ash-shahid yahdharu al-akhirata yana tsoron wato gida na karshe kada wuta ta zamanto makomarsa wa yarju rahmata rabbi kuma yana kaunar rahmar ubangijin sa dan haka sura ta farko daga cikin surorin al-qur'ani ita ta kunshi waɗannan rukunai guda uku ita ce suratul fatiha farko kace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan wani dangi na yabo cancanta ne ga Allah wanda yake ubangijin halittu kaga yabo dalili ne wanda yake nuna so da kauna ga shi wannan ubangiji da ka yabe shi an gane ko da kace arrahmanir rahim me gamammiyar rahama a nan duniya me ke bantacciyar rahama a gobe kiyama wanda ba ta shafar kowa sai mu'mini duk wanda ya siffanta da sifa ta rahama to wannan dole zaka yi kwadayin rahamarsa sannan sai ya ce maliki yaumiddin
mamallakin ranar sakamako wanda shi yake da wuka da nama a ranar kiyama ba wanda yake da ta cewa abin da yake so a yi shine za a yi ayinin alkiyama. Kaga duk wanda aka ce wuka da nama a hannunsa yake sai abin da ya zartar da shi na hukunci, wannan dole za ka ji tsoronsa. To don haka shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wa yarjuna rahmatahu, suna kwaɗayin rahmarsa, waya khafuna azaba, kuma suna tsoron azabarsa, inna azaba rabbika kana mahzura, lalle azabar Ubangijinka ta zamanto abin tsoro ce. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.